لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karatun Qur'ani daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai. Ni da ku Allah ta'ala ya hada mu da dukkan albarkan da ke cikin wannan wata mai albarka. Addu'o'i da muke yi muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana. Kariya da muke neman Allah ta'ala ya kare mu, iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ta'ala ya gafarta musu duka. Mu kuma Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, idan ajalinmu ya zo Allah ya ɗauki rayuwarmu a halin imani. Yau da izinin Allah za mu tashi a darasi na 10 a wannan wata na Ramadana, hijira shekara ta 1400 insha Allahu ta'ala da 47. Za mu tashi a kan farkon sura ta 4, jiya mun kammala sura ta 3 Ali Imran mai ayoyi 200. Yau da izinin Allah za mu tashi a kan suratun Nisa wacce take mai ayoyi 176 insha Allahu ta'ala. Allah shi sa mu wanye lafiya. Gabanin fara karatu na farko, akwai rasuwa da aka yi na wani dan uwa injiniya Tukur Hassan Tingili a dan jihar Katsina ne. Na san shi ta alaka ta yanar gizo, musamman ta buga waya kamar shekara 15 da suka wuce ko sama da haka da kadar. Lokacin yana karatu a China, yakan neme ni a waya mu gaisa ko ya nemi shawara ko shi ma ya bada shawara a harkoki da dama. Musamman lokacin da nake zaune a Burtaniya, na shi samun lokaci na communicating da shi. Bai wuce sati 2 ba, Professor Ahmad Adamu na Katsina ya zo ya same ni akan wata gayyata da suke so na je Katsina akan wani program da ake so a yi wa matasa da mentorship da makamantansu. Kusan shi ne kashin bayan da ya matsa martai na yi attending program ɗin. Mai iya yiwa a cikin watan me za a yi? Har voice message ya tura masa don Allah ya tabbatar duk yadda ake ciki na samu zuwa program ɗin. Amini. To kagan Allah ya rayar da mu zuwa mai ashe za mai abun shi ba ya raye. Matashi ne mai ƙoƙari, mai hidima ta addini, mai zumunci, mai son taimakon al'umma, mai kwatanta gaskiya da riƙon amana, mai sanin ya kamata. Shi ne a yanzu haka har ya rasu shi ne managing director na water board na Katsina State. Kuma a zaman da ya auren, bisa ga 'yan jihar sun shaida cewa an samu ci gaba da yawa, ya kawo transformation da yawa a wurin. Allah ta'ala ji ya ɗauki rayuwarsa, labarin da na samu ya fito daga malumfashi zai koma Katsina ne. Kuma a wata riwaya ma abin da ya kai shi malumfashin hadayin ta'aziyya na rasuwar wani bawan Allah daga cikin abin da ya kai shi kenan. So shi ma kuma ashe kasan tana kan hanya. Da hakika na ji zafin rasuwar wannan bawan Allah ɗin. Bai wuce wata 2 da kaɗan ba suka gamu da Shamun a Makka a ɗakin Ka'aba, har suka yi bidiyo yana ce masa da Allah an je a gaida malam. rabona da shi na ƙarshe fizikali shine a watan September na je na katsina gayyatar da gwamna Umar Dikko ɗaya mini lokacin na tsarin bangaya system da za a yi na transformation da kuma anniversary na katsina da aka gabatar wanda ake shekara-shekara. Ta waɗannan programs biyu suka kai ni ya zo ya same ni mun gaisa mun yi taɗi mun yi shawara ya nemi shawara da makamantansu. Har yake tambaya na malam zaman ka na katsina da kake so a kawo maka kacin da ce to ai ni gardi ne. Komi aka bani ina taɓawa ya fashe da dariya ya ce a'a to ai shi mai masaukin baki ne iya so a faɗa abu na musamman a kawo. Na ce to ka san dai almajiri yadda yake ko ban faɗi me ba ka gane ina fatan kun gane. Sai na yi shiru abuna kuma sai Allah ɗin ya sa ya gane. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya ji ɗansa, Allah ya yafe masa. Muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da 'ya'yansa da 'yan uwansa da jini uwa uba da iyayensa da kuma mai gidansa shi gwamna Umar Radda insha Allah fi PhD da sauran abokanan aikinsa da ke wata board gaba daya. Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa. Muna ta'aziyya da cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. A'azama Allahu ajrana wa ahsana azaana wa ghafara limayyitina. Allah ya sa injiniya Cikur Hassan Tingili ya isa cikin alheri kuma Allah ta'ala ya sa an karbi bakuncinsa a cikin alheri. Bayan sannan muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci bayansa. A na biyu tafsirin iyaye mata da muke Asabar da Lahadi insha Allah zai ci gaba gobe daga ƙarfe 11 na rana zuwa ƙarfe 12 na rana. Awa ɗaya ne insha Allah ta'ala. A na uku jarrabawa da muke ciki da yawa na security akwai tada hankali. Mafiya yawa jihohin Arewa a yanzu a waɗannan kwanakin sun shiga jarrabawa. Jarrabawa Adamawa, Borno, Bauchi, Kebbi, Sokoto, Zamfara, Katsina, Niger, Plateau, Benue, Kogi da makamantansu. In fact har Kwara. Har sauran ma aka samu kaɗan-kaɗan. Insecurity ba sabon abu bane yana ta faruwa shekaru da yawa. Amma dimension ɗin kwanakin nan akwai tada hankali. Akwai matuƙar tada hankali. Na farko mu a matsayinmu na talakawa mu tsaya da addu'a. Mu gyara alaƙar mu da Allah. Waɗanda suke shuwagabanni Allah ya sanya amana a hannunsu kuma in mun yi addu'a addu'ar ba ta isa ba sai sun tashi daga gaske sun yi. A dukkan responsibility na shugaba a duniya babu wanda ya kai security da welfare na citizens. Kamar yadda yake constitution na Nigeria section 14 subsection 2 article B is clearly stated cewa the primary responsibility of government shine security. Ita gaba ɗaya manufar samar da gwamnati kada a zauna kara zube babban dalilin shine security. Shine primary purpose na gwamnati. Muna roƙon Allah ta'ala waɗanda Allah ya sa amanar a hannunsu su ƙara ƙaimi matuƙa da gaske. Kuma wajibi ne a riƙa canja strategy. Ba zai a yi ta continuation da strategy kwaya ɗaya kuma abubuwa suna lalacewa ba. Wajibi ne a yi developing new strategies. Kamar dai forest guard da aka shirya yi wannan abu ne na alkhairi da muke fata. Muna ga idan aka samu wanda za su riƙa kundin bala suna shiga cikin forest ɗin zai iya taimakawa. Wannan is a very effective strategy in Allah ya sa a ta yi implementing ɗinsa yadda ya dace. Bayan waɗannan kuma dole a ci gaba da dubawa kawo modern technologies da kuma aiki da su a tabbatar akwai maximum utilization na technologies ɗin. Waɗannan abubuwan duka suna da muhimmanci suna cikin al-akhdhu bil asbab. Muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen wannan ƙalubale na tsaro. Waɗanda suke terrorists da bandits da kidnappers Allah ta'ala ya shirye su. In ba za su shiryu ba Allah ta'ala ya tona asirinsu. Allah ya kaskantar da su ya walakantar da su. Waɗanda suke sponsorin ɗinsu daga bayan fage Allah ba mu san su ba kai ka san su. Ya Allah ta'ala in akwai su Allah ta'ala ka tona asirinsu. Allah ta'ala ka funyatar da su. Dukkan wani wanda yake taimaka musu don a zubar da jini a Najeriya ya Allah ka tona asirinsa. Allah ta'ala ka kaskantar da shi. Dukkan wani mutumin da ke cin riba da rashin tsaro a Najeriya a wajen gwamnati yake ko a ciki. Mai kuɗi ne ko talaka, musulmi ne ko ba musulmi ba, ɗan birni ne ko ƙauye, mai ilimi ko mara ilimi Allah ka shirye shi. In ba zai shiri ba Allah ta'ala ka tona asirinsa. Allah ta'ala ka zaunar da mu lafiya. A ramma ina ga sai mu fara da tambaya ɗaya ko biyu ko bayan nan insha Allah sai mu shiga karatu ɗin ko. Ina ta jin ɗan tafi-tafi ashe mai fassara ne. Na dai daure na daure ashe na manta jiya ma yana na. Ina ta jin ana ta haka. Ana amma dai na irin ta dan birni nace birnin shiru.
Assalamu alaikum. Ina suke suna nan yau ma?
Da Allah ya albarka. Oh, sun karu ko? To alhamdulillah, Allah ya albarka. Na'am, bismillah.
Malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Allah ya jiga iyayenmu barkina.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Yake cewa tambaya ta anan ita ce wanda yake sayar da sigari halal yake ci ko haram? Domin ni dai ita ce ina kuma ita ce ta. Amma sai dai abin yana samun da idan na suna haka. Daga ƙarshe ina roƙon malam da sauran musulmi baki ɗaya sai a ni da addu'a so nake na daina kwata-kwata daga Maiduguri garin Kurum Kwam kuma abokin malam Kwam. Kowace shekara muna tura tambaya amma baka taɓa kai ta gaban malam ba. Hakan ya nuna cewa sai wanda ka sani take kai tambayar ta ke nan. Amma wallahi ka fi tsoron Allah kar ka mutu da irin wannan hali.
Wannan ana guro wannan da zafinta kenan. Kuma kai ma ka yi adalci da ka karanta duka din duk da dai ya kwankwashe ka. To ana guro flavor sle inda cida inda yalla inda asham askara laro ala asham somau shi ya iya ai. Amin ala ka ubarazi. Magana akan sai da taba lajinatul da'ima lilbuhuth ilmiya duka da ittifaqin malamansu sun yi magana akan matsalan a cikin jerin gwaren fatawoyin su volume na 13 number na 31 da cewa sai da taba haramun ne, shan taba haramun ne, shuka itaciyar taba da manufar yin taba da ita haramun ne, tallafa wa kamfanin taba haramun ne, tallafa wa mai sayan taba haramun ne. Sun kafa wannan fatawa dogaro da ayar da Allah ta'ala ke cewa wa yuhillu lakumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, wani ɓangare na aya ta 157 a cikin suratul a'raf. Allah yace yana halaltar mana ababe masu daɗi yana haramtar da marasa daɗi. Da wannan suka ce shi addinin musulunci ya gini ne akan halaltar da abu mai amfani da kuma haramtar da abu mai cutarwa. Duk abin da kaga addini ya ce haramun ne, wallahi akwai cutarwa a cikinsa. Duk kuma abin da addini ya halaltar to akwai amfani a cikinsa. Ko da akwai cutarwar ba ta taka kara ta karya ba, amfanin shi ya fi yawa ninkin ba ninki. Don shi addinin musulunci ya zo ne don maslahar mu a duniya da lahira. Bai zo don ya wahalar da mu ba, ya zo ne don ya gyara mana duniyar mu ya gyara mana lahirar mu. Da wannan suka ce haramun ne. Akwai bincike na WHO wato World Health Organization da na yi coming across wani report ne ina ga November din nan ne 2025 bai wuce wata uku ba. A ciki suka ce a yanzu a duniya masu shan taba adadin su ya kai 1.1 billion people. Wato ya kai mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari masu shan taba. Kuma dukkan population ɗin duniyan bai wuce 8.1 8.2 billion ba. Kaga kenan kusan population ɗin masu shan taba ya kusa adadin mutanen da ke Afirka kasashe 54 gaba ɗaya. Saboda dukkan population ɗin Afirka around 1.4 billion ne. Na biyu suka ce dalilin taba adadin jama'ar da taba ke zama sanadiyar rasuwarsu duk shekara an kiyasta mutum miliyan 8 ne. Jama'a wannan akwai cutarwa ko babu? Na uku bincike ya kara bayyanawa da cewa adadin kudin da ake kashewa akan taba a duk shekara ya kai dalar Amerika 1.8 trillion. Trillion fa wato biliyan sau dubu kuma a ƙara biliyan sau 800. Wannan a ƙara miliyan sau 800 wannan fa ba na naira ba, na dalar Amurka. A wannan bincike na WHO suka ce waɗanda ciwon kansa ke zama sanadin su a duniya 25 cikin 100 su dalilin ta ba suka kamu da kansa ta zama sallalin su a duniya gabaki daya. Kudin da ake kashewa akan taba akwai kyakkyawan zaton shi kadan aka daina zai iya taimakawa a samu food security a duniya. Wannan akan taba kare. Sannan a ciki suka ce an samu taba tana sabbaba respiratory diseases, wato cututtuka da ke da alaka ko da cuta na lungs ko kuma na shekan iska ko abin da kama da haka. Tana sa cututtuka na cardiovascular diseases, musamman cutar da ke da alaka da kaman hanta. Tana taimakawa wajen sa mutum cuta ta diabetes, wato abin da muke cewa ciwon sugar. Duk irin waɗannan cututtuka taba na zama sanadi. Jama'a, wannan ya zama tana cutarwa ko ba ta cutarwa? Tana cutarwa. Shi kuma addini ya ginu ne akan kare rayuwarmu da mutuncinmu da ainihin dukiyarmu da nasabatamu da hankalinmu. Waɗannan su ne asalin hikima ta addini. So don haka magana mafi inganci haramun ne, kuma in ka ji tsoron Allah, Allah zai baka mafita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu. Aya karshe ta biyu da ta farkon ta uku a suratul talaq. Kuma haka kai hakuri ka dena, insha Allah ta'ala Allah zai kubuta da kai baka mafita. Wallahu ta'ala a'lam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ya jiya wa malam da aka rama ya sa su a aljanna mabiyiya. Allah ya jiya wa malam da aka rama da sauran dukkan mutane bukatun suna da kai. Amin. Ina zuwa wasu masallatai idan aka karwa to liman ya karanta sura 15 idan ya je karshe sai ma mun ce bala wa ana ala zalika min ash-shahidin. Malam me halaccin haka domin naga ba kowace ba kowane masallaci ba ne ke yin haka. Allah ya sa a samu lafiya daga zalimin sani adam birnin gwari.
Ibnu Utsaimin Allah ta'ala ya masa rahama a babin farko a cikin littafin Sharhul Mumti' ala zadil mustaqni mujalladi ma na farko ne, nan ba na 604 605 606 yayi magana mai tsawo akan matsayin cewa bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidina ko subhanallahi fa bala ko kuma bala kadai, saboda guda uku ne. Na farko akwai hadisi da suka zo a kai hadisan nan manya-manyan malaman hadisan duniya sun kara wa juna ilimi akan ingancin su ko rashin inganci. Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah da yazo daga baya-bayan nan shi ya ce hadisan ba su inganta ba, amma babban malamin hadisi Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi ya tafi akan ingancin hadisan, cewa a cikin su akwai wanda suka inganta musamman isnadin da ya kawo cewa in an ce alaysa Allahu biqadirin ala an yuhya al-mauti suratul me al-qiyama ayata nawa ta 40 ko aya ta karshe a sura. To karkashin wannan akwai hadisi da yake a ce subhanallahi fa hala, to da yawa suna ga ya inganta. A takaici abin da Ibn Utsaimin rahimahullahi faɗa in zan takaita saboda karancin lokaci, na farko yace yana goyon baya a ce bala, ba sai an ce bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin ba, a ce bala kadai. Amma in a cikin sallan farilla ne a faɗa a zuci, in a sallan nafila ne ya halatta a bayyana. Fiqhunsa na dalili yace a sallan farilla ba a samu fiyayyen halitta sallallahu ya faɗa ba, kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli a hadisin Bukhari hadisi na 602. Yi sallah yadda kuka nake yi, to shi bai yi ba. Amma a sallan nafila kuma ya ba da dama da ana iya neman tsarin Allah ko ana iya yin istighfari ko wani abin da ya kama da haka a sallan nafila. Yace inna hadhihi salah la yusluhu fiha shay'un min kalamin nas innama hiya litasbih wattakbir wa qira'ati alquran, da abin da ya kama da wannan hadisin Muslim hadisi na 357. Kaga anan ya kira a fili cewa hadisin Muslim hadisi na 579. Na'am, ya kira a wurin cewa a fili kaga ita wannan sallah din ya halatta a cikin ta ayi tasbihi ko takbiri amma sai magana ne akan nafila sabbin malamai suka dauka da wannan malamai suke cewa idan a nafila ne ya halatta iya cewa bala yace sai a fai auren amma a farilla ko da za a faɗa ka da a bayyana ibn zo kaman malaman malikiya da yawa suna ga ana iya fara don abin asali tambaya ce cewa alaysa allahu bi ahkamil hakimin shin Allah bai isa ya zama shine mai hukuncin masu hukunci duka ba ai amsar shine Allah ya isa yana da iko zai iya yi ko kuma ya ma zama haka to sai ka ce bala ai tambaya aka yi da sai suka ce a farilla sai ka fada a zuciyarka a nafila insha Allah ta'ala kana iya bayyanawa in a nafila ne to wannan shine dai a takaice wallahu ta'ala a'lam fara ma za mu tashi a sura ta hudu a yau insha Allah ta'ala suratul nisa muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci yasa sura nan ta zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba abinda ke cikinta na umurni Allah ya ba mu ikon bi abinda ke cikinta na hali ni da ku Allah ya ba mu ikon hanuwa Allah yasa qur'ani ya cece mu gobe kiyama muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu aron kwanaki yadda za mu fara ta cikin aminci Allah ta'ala ya sa mu kammala ta a cikin aminci Allah ya sa mu wanye lafiya aramma بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا
الله يساك مكل الخير بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله mai rahama mai sadar da rahama zuwa ga bayinsa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku yi takawa zuwa ga mahaliccinku wanda allazi khalaqakum min nafsin wahida ya halice ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha ya halita wa wannan ran iyalinta daga gare ta wa basa minhuma rijalan kafiran wa nisaa ya kuma watsa daga wannan namiji kwaya daya da mace daya mazaje da yawa da mata sannan wattaqullahu ku yi takawa zuwa ga Allah allazi wanda tasa'aluna bihi da shi kuke roƙon juna wal arhama ku sadar da zumunci innallaha lalle Allah kana ya kasance alaikum akanku raqiba mai kiyaye abubuwan da kuke yi ne suratul nisa sura ce ta hudu daga cikin surorin qur'ani ayoyinta guda 176 an kira ta da suratul nisa wato sunar mata saboda Allah ya kira sunan mata yayi ta maimaitawa a cike a wuri na farko da Allah ta'ala ya fara kira shine da yace wa atun nisaa saduqatihinna nihila ku ba wa mata sadakin su a hannun su a aya ta hudu a wannan surar to wannan shine inda ya fara kiran su da sunan annisa ainihin na biyu bayan na farkon da yayin da ya kira kasiran wa nisaa na halitta hukuncin su da ya kira shine a aya ta hudu saboda na farkon ba magana yake akan hukuncin ba, yana magana akan halitta ne. Banda aya na farko da kira su na kudin shine inda ya kira hakikanin mata. Mafhum? Magana ta gaba suratul nisa asalinta madaniya ne a cikin magana mafi inganci. In an ce madaniya shine surar da take yar Madina, in an ce makkiya surar da take yar Makka. Yar Madina abinda ake nufi shine wacce aka saukar da ita bayan hijira. Mu daina cewa madaniya surar Madina, makkiya surar Makka. In ka ce surar Makka, to ka mai da ainihin zuwa hukuncin zuwa ga wuri, bayan kuma rabawan ba wuri bane zamani ne. In na ce makkiya yar Makka, to na mai da ita yar Makka cewa wurin Makka nake nufi. Alhali shari'a makkiya abinda take nufi wanda aka saukar gabannin hijira. Kaga gabannin hijira zamani ne ba wuri ba. Madaniya kuma ba'adal hijira, kaga kenan zamani ne ba wurin Madina ake nufi ba. Don wata makkiyan ba a garin Makka ta sauka ba, wata madaniyar ba a garin Madina ta sauka ba. So magana mafi inganci ita wannan madaniya ce, an saukar da ita ne bayan an yi hijira. Mafhum? Tayyib. Muhimmin abu, akwai alamomin da malaman Qur'ani suke cewa ana iya ga alamar bambanta ayoyin da aka saukar makkiya da madaniya. Mafiya yawan ayoyin da aka saukar gabannin hijira makkiya, ayoyin za mu gan su gajeru ne. Na biyu, language ɗinsu akwai kaushi, suna kausasa magana. Na uku, mafiya yawa suna kira zuwa ga kadaita Allah ne, suna rusa bautan wani abu koma bayan Allah. Na hudu, mafiya yawansu ba dukkaninsu ba, sun fara da ya ayyuhan nasu ne, ko kuma ayyuhan nasu ake magana a ciki. Madaniya na Madina kuma mafiya yawa ayoyinsu na da tsawo. Na biyu, language ɗinsu is soft, babu kausasa magana, don a lokacin masu imani ne mafiya yawa a garin Madina sun je sun yi establishing Islamic governance a wurin a lokacin. Sai zama language da ake musu ba a takura musu a kai. Sannan na uku, mafiya yawan surori na madaniya za ka ga suna magana akan hukunce-hukunce ne. Ahkam ne mafiya yawa, ladubban zama, ladubban mu'amala, ladubban cin abinci, ladubban daura aure da makamantansu. So da waɗannan malamai suka ce ake iya gane bambancin makkiya da madaniya. Mafhum? Tayyib. Baya ga wannan, ita suratul nisa ta zo da hukunce-hukunce da yawa. Ita madaniya ne, amma ta fara da ya ayyuhan nasu. Shi yasa nace daman mafiya yawansu makkiya ne, amma ba duka ba ana samun madaniya. Amma mafiya yawan madaniya suna zuwa da ya ayyuhan ladina amanu ne, amma makkiya kuma ya ayyuhan nasu. Amma ba duka ba, akwai ya ayyuhan ladina amanu makkiya, akwai ya ayyuhan nasu madaniya. Amma an ka dauki mafiya yawa makkiya ya ayyuhan nasu ne, madaniya ya ayyuhan ladina amanu. Mafhum? Tayyib. Bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Na yi bayanin nan a baya ba sai mun bata lokaci da yawa a kai ba. Muhallin shahidi wannan shi ake cewa bismillah da Hausa. Balarabi kuma yace basmala. Basmala. Shin ita aya ce a Qur'ani ko ba aya ba? Na'am. Ikhtilafukum ikhtilafu man qablakum. Sabaninku shine sabanin magabatanku. Da dama magabata wasu sun ce aya ce, wasu sun ce ba aya bane a cikin surori. Ko da a Fatiha Ibn Usaymin rahimahullah yake ba aya bane a ciki. Babban dalilin sa shine hadisi na Muslim da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yake cewa qasamtu sala baini wa baina abdi nisfain. Na raba sallah tsakani na da bawa na gida biyu. Idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya bawa na ya yaba mun ya gode mini. Sai ce kaga nan sai halitta bai ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ba, sai ce alhamdulillah. Kamar yadda yake hadisi 379. To kaga sai ce adan ya sai annabi fara da alhamdu bai ce bismillah ba. Sai ce karanta bismillah ijma'i ne na sahabbai gaba ɗaya, ba su karanta Qur'ani ba su yi bismillah ba. Sai dai banda suratul tauba ko suratul bara'a ita ba ta sauka da bismillah ba. Koma bayanta dukkan surorin Qur'ani 113 kowanne ta fara da bismillahir rahmanir rahim. Haka ladabi ne mai matukar muhimmanci, duk surar da za mu fara karatunta mu fara da bismillahir rahmanir rahim.
don haka shi yasa a cikin sura 114 ana samun bismillah 113. In fact akwai ma surar da ke da bismillah a ciki ai innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim cikin suratul naml kenan ko aya ta 30 cewa wannan daga sulaiman ne kuma da wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaga ya zama bangaren aya ta 30 ne a cikin suratul naml. So da haka a magana mafi inganci na malamai, amma dai matsala ce khilafiya da ba za a iya kare ta a yau ba. Mafiya yawa suna ga bismillah karanta ta muhimmin abu ne a kowane sura, amma ba a irga ta a farkon sura din. Mafhum? Tayyib, in ka ce bismillahir rahmanir rahim, bismillah din nan me matsayin sa a li'irabi? Al-jari wal majrur, amma muta'allaq bi mahzufin alladhi yuqaddar. ماذا يقدر هنا؟
أبدأ.
إيه؟ ذاك إيش أبدأ وما أنا يا كذا كذا أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. دسونا الله ما يرحمه ما يكون صادق يرحمه جباين صا زين كراتو. إن أبنتي نكتي بسم الله سيدنا بسم الله أكلو. إن أبن هواني كتي بسم الله كذا نسمي بسم الله أركب زنها. فدو أبن كفارة سيك كجرا. Ba sai ka fara bakin ka ba, abinda zaka yi to shi kake farawa da sunan Allah, wato kana nufin ba za ka iya ba sai Allah ya taimake ka. Kisa yace ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Suru ayoyi guda biyar na farko suratul ayyin ne al'ala kaga sai yace ikra bismi rabbika. So anan kace bismillahi shine bismillahi aqra'u, da sunan Allah zan fara karantawa sai ka kaddara zan yi karatu. In abinci ne zan ci abinci. A ka'ida na ladabi na musulunci, dukkan aikin alkhairin da zaka fara in baka san zikirin da ake a wurin sa ba, baka haddace hisnul muslim ko wani littafi na azkar mai muhimmanci ba, sai ka ce kawai in baka san addu'a sai ka ce bismillah, in ka kammala sai ka ce alhamdulillah. Bi ma'ana dukkan aikin da zaka fara ka fara da sunan Allah, in ka kammala ka kammala da yabo da godiya zuwa ga Allah. Wannan iya da matukar muhimmanci, ka fara duk wani abu na alheri da bismillah, ka rufe shi da godiya ga Allah. Mafhum? Tayyib, don haka bismillahi ar-rahman, Allah ismul jalala ne, suna ne na Allah. Ar-rahman shi ma sunan Allah ne mai rahama. So in ka duba muhimmancin ar-rahman, cewa shi Allah mai rahama, bi ma'ana dhur-rahama al-wasi'a ash-shamila, Allah ma'abocin rahama ne yalwatacciya kuma mai game komai da komai. Rahamar Allah ne ta sa har wanda ya bijire wa Allah, Allah yakan tausaya masa a duniya. In ba da rahamar Allah ba, da duk wanda ya bijire wa Allah ba zai samu abin da yake neman a wurin Allah ba, amma dalilin rahama Allah yana iya bashi. Ar-rahman ala wadani al-fa'alan shine mizanin al-fa'alan. Abin da aka gida shi akan al-fa'alan iya nufin shine ma'abocin wannan abu. Allah, don haka duk inda ka ga rahama ta Allah ce, ko uwa da ke tausayin ɗanta daga cikin rahamar Allah aka san mata. Kai da kake tausayin iyalanka da daɗi babu daɗi, ka je ka nemo halarka kawo gida, daga cikin wannan rahamar ne Allah ya ɗan baka ɗan gutsurin abin da za a baka. Shi yasa Allah ta'ala ya kira sunansa da ar-rahman a Qur'ani sau 57. Akwai sura ɗaya da sanda Allah ya kira kansa ar-rahman sau 16. Wata sura ce? A cikin suratu Maryam. A suratu Maryam sanda ya kira kansa ar-rahman sau 16. In ka ɗauki ar-rahim ya kira shi sau 119. 114. So in ka ce ar-rahman ala wazani al-fa'alan, ar-rahim ala wazani al-fa'il shine mizanin sa asarar al-fa'il. So da ka ar-rahman Allah mai rahama ne, ar-rahim mai sadar da rahama zuwa ga bayinsa, ko kuma ar-rahman mai yalwatacciyar rahama ne ga kowa da kowa, ar-rahim mai jinkai ne ga wanda suka masa biyayya. Duk wanda ka ɗauka a cikin tafsiri guda biyun nan yayi, ita rahama ta kowa da kowa ne, jinkai kuma na waɗanda suka masa biyayya a cikin umarninsa ne da kuma cikin haninsa. Zaka bismillahir rahmanir rahim,
da sunan Allah mai rahama ga kowa da kowa, Ar-Rahim mai jinkai ga wanda suka masa biyayya, ko bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama ga kowa da kowa, Ar-Rahim mai kuma jinkai zuwa ga bayinsa mu'minai. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Suratul Nisa ta fara da ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, tare da cewa ya ayyuhan nasu mafiya yawa kamar yadda na faɗa menene, makkiya ne wanda aka saukar gabannin hijira ne, amma wannan madaniya ta fara da ya ayyuhan nasu saboda hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin hikimar shi ne khitabul Qur'an huwa khitabun ne li jami'in nas la lil muslimina aw al mu'minina faqat. Dukkan maganar da Allah yake yi a Qur'ani yana yi da dukkan mutane ne, bal har ma da aljanu, saboda dan su Allah ya saukar da Qur'ani. Na biyu, a cikin hukuncen da yake a cikin surar akwai waɗanda ko da baka bi Allah ba, idan kai aiki da su zaka samu rabautuwa a duniya da lahira. Daga ciki shi ne akwai raba gado. Gabanin zuwan musulunci ba a ba wa mace gado, ba ta da sadaki. Ita kanta mace gabanin musulunci a gado ake raba ta. Amma suratul Nisa ta zo da hukunce-hukunce da yawa, hukuncin halittanmu, hukuncin matsayin mata, hukuncin matsayin aure, matsayin ba su sadaki, matsayin waliye a kan aure, ta zo da hukunci da ya shafi gado, yadda ake raba gado, wake da haƙƙin gado, me rabon da za a bashi a cikin gado, ta zo da magana akan hukuncin wanda ya kisan ganganci, ko kuma wanda ya kisa na son kai, ko kuma wanda ya kisa na kuskure, ta kausasa magana akan wanda ya kisan ganganci, wanda duk Qur'ani babu kausasa magana irin na suratul Nisa akan wanda ya kisa na ganganci, ta zo da hukunce-hukunce da ake magance matsalan aure, ta karantar da ladubba na mu'amala da fiyayyen halitta, wajibcin biyayya zuwa gare shi, ta nuna mana girman zalunci da haramcin yin zalunci da hukuncin azzalimi, ta nuna mana wajibcin adalci, in ana adalci ba wai kada yi wa na kusa da kai bane, kowa da kowa sai ka masa adalci. Duk irin waɗannan hukunce-hukunce in ka bi ni sai zaka koye su. Shi sa Allah ta'ala yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ku mutane ku yi takawa zuwa ga mahaliccin ku, ma'anar takawa shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ta bangaren yana yi bari na bari. Mafhum? Allazi wanda khalaqakum ya halicce ku min nafsin, daga rai wahida kwaya daya, wa khalaqa minha zawjaha, kuma ya halitta wa wannan ran daga gare ta iyalinta. A nan wurin Allah ya ce ya halicce mu ne daga rai kwaya daya. Mafhum? Kwaya daya Allah ta'ala ya halicce mu, wani rai ne wannan? Shi ne annabi Adam. A magana mafi inganci, annabi Adam annabi ne amma ba manzo ba, shi ne awwalul anbiya amma laysa bi awwalil mursalin. Waye farkon manzanni? Annabi Nuhu ne farkon manzanni, shi annabi Adam ne amma ba manzo ba ne. Na sha bayani akan bambancin manzo da annabi, mafhum? Sai da haka shi annabi ne. To shi Allah ta'ala ya fara halitta daga tabo, daga clay, daga kasa, sannan kuma sai halitta masa iyalinsa daga gare shi. Ita ce waye? Ita ce Hawwa. Shi yasa yace khalaqakum min nafsin wahida, dukkaninmu a nan a duniya daga annabi Adam zuwa Hawwa'u ne. Bincike na kimiyya kamar yadda ya bayyana adadin jama'ar da aka halitta a duniya sun kai biliyan 118, kamar yadda Population Reference Bureau suka faɗa. Biliyan 118 duk wannan adadin daga annabi Adam da Hawwa'u ne. Duk wannan adadin da muka gani daga su biyun nan ne Allah ya watsa mu. Kuma wasu nassosi suka bayyana hatta ya ajuju wa ma'ajuju daga ina ne? Daga gare su ne. Akan su ma matsayin ƴaƴansu su kamar yadda ya tabbata a sunna. To da haka da ya ce ya halicce mu daga gare kwaya ɗaya da iyalinta kuma wa basta ya watsa. To da aka halittar mu daga annabi Adam da Hawwa'u ne, shi an halitte ta daga gare shi, a magana mafi inganci daga haƙarƙarinsa na wani ɓangare? Na ɓangaren me dama ne a magana mafi inganci, ita daga haƙarƙarin ɓangaren dama shi ya fi tabbata. A ɓangaren haƙarƙarinsa na dama Allah ta'ala ya halitta masa iyalinsa, kuma da ya halitta ta kuma sai ya halitta musu mu'amala ta aure
din duniya ta hayayyafa so daga gagare ta daga gare shi aka yi ta da ni da kai da su gaba ɗaya kuma daga gare su ne yasa duk wanda ka gani in ka iya magana ka ce to ai kai dangi na ne ai ba kai zuki ta malla ba saboda dai daga nan zuwa annabi adam akwai inda kuka hadu dole dai kun hadu a wani wuri Allah dai sa a wajen haduwan ba faru da Fir'auna ba to shi yasa Allah ta'ala yace daga nan ya halitta arama zaka ba misalin ko da aya kwaya daya
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا
يا إشيك كودي نتي وهو الذي خلقكم
وهو الذي
to bari zai gama da ita wa huwa allazi khalaqakum min madha min alma Allah shi ya halice ku daga ruwa waje ala kuma me na'am nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira Allah ya halice mu ya halice basharan mutane min alma daga ruwa wa huwa allazi khalaqa min alma'i basharan Allah shine ya halitta daga ruwa mutane kuma sai Allah ta'ala ya sanya muka zama nasaban wa sihira sai muka zama alakar mu muna samun alaka da juna ta bangare guda biyu ne nasaban ta bangaren alakar jini wani kaninka ne wani wanka ne wani dan baffa ne wani dan kawu ne wani dan gwaggo ne wani dan uma ne shine nasaban wa sihiran kuma ana samun yan uwantaka ta bangaren sirkanta wani baban iyalinka ne ya zama babanka wance mahaifiyar iyali ne ta zama uwa a gare ka wani wan iyali ne wanka ne wani kanwar iyalinka ne kaninka ne wani baffanta ne baffanka ne wani kawunta ne kawunka ne to shine wasihiran to shi yasa Allah wannan zai zama cikin suratul furqan ko aya ta 54 ko aya ta 54 haka ne to misali kaga anan Allah ta'ala ya halicce mu ne daga ruwa yayi mutum sannan kuma sai sanya alaka ta jini ta nasaba tsakanin mu sannan kuma da sirkanta wannan hukunci ne da Allah ta'ala ya kaddara wannan ya shiga cikin duka wa basta minhuma kenan
zaka ga wata
wa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha
falamma
taghashshaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما ma yushrikun
wannan darasin na kaba da wannan wannan zai zama cikin suratul a'raf ko aya ta 189 da 190 duka da bayani akan halittan hawa'u daga annabi adam ne da kuma mu'amala ta aure da suka yi ina ne muhallishin na mu'amala falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi lokacin da ya kusance ta da mu'amalar aure sai ta samu juna biyu har suka yi addu'a da cewa Allah ya ba su ɗa saliki to suna fatan ya zama saliki in Allah ya ba su ɗa suna fatan Allah ya sa ya zama saliki muhalli shafi duka waɗannan ayoyi suna bayyana mana cewa duk wasu wanda muka yi a duniya wannan biliyan 118 ko adadi bai kama da haka wallahu alam duka daga annabi adam da hawa'u ne shine hakikanin wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Allah ya ce wa basta fi ya watsa ai wa nashara ai wa akhraja sai ya fito da ku daga tsatson annabi adamu da hawa'u ya watsa ku a duniya rijalan kathiran aka samu mazaje da yawa wani sa'a da mata aka Allah ta'ala ya watsa a bayan kasa wannan ke bayyana asalin mu tushe ɗaya ne kuma muna ƙara fahimta ana samun dangantaka ce ko ma bayan ta addini ta bangare biyu bangaren farko shine alaka ta jini tana sa ka zama wani dangin ka ne, alaka ta biyu firkanta na hada ka zama dangi. So daga yan uwanka ne, yan uwan iyalin ka yan uwanka ne. Dan dalilin auren iyali kai tsaye ya haramtar maka da auren mahaifiyarta kai tsaye. Amma da baka aure ta ba fa, da za ka iya auren ta. Amma dalilin ka aure ta mahaifiyarta ta haramta gare ka. Saboda me? Saboda daga lokacin mahaifiyarta ta zama mahaifiyarka. In tana da ƴa gabannin ka aure ta, ƴar halal ne ka aure ta, amma daga ka auri uwar fa shikenan kuma ƴar ta tashi ta zama ƴarka. Wannan ke bayyana yadda ake da haramci na jini, to aure ma yana halattar da wani abu ya haramtar da wani abu. Mafhum? To haka wa basa min huma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha, ku kare yin takawa zuwa ga Allah. Kaga mun samu takawa nawa? Takawa biyu a ayan nan. Ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum, sai kuma wa basa min huma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha. Ba wai kawai takawa biyu aka samu ba, umurni da takawa sau biyu a aya daya. Umurni da takawa sau biyu a aya daya. Wannan ayar ce tana da ƴar uwa kwaya ɗaya, su biyu ne kada Qur'ani da aka yi umurni da takawa a aya biyu. Akwai kuma mai aya uku, amma mai aya biyu akwai ƴar uwa ta ara, ma za ka yi tunata?
Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Jazakumullahu khaira. Kaga wannan aya ta 18 a cikin suratul hashr an maimaita takawa sau biyu. So ita da wannan ne ƴar uwarta suka zo da umurni da takawa sau biyu, ba wai ambaton takawa ba, umurni da takawa sau biyu. Wannan suna nuna mana muhimmancin takawa kenan. Allazi Allah wanda tasa'aluna bihi, wa fi qira'atin tasa'aluna. Tasa'aluna ko tasa'aluna, tasa'alu shine ta tasa'aluna, wato Allah da shi kuke roƙon juna. In mun tashi roƙo da Allah muke yi, don Allah wane banka ba, don Allah rage mun hanya mana, don Allah ka bani, don Allah kai haƙuri. Kaga duk inda kake da wani kace don Allah, don Allah a ranma dan bandin mana a mota an ka tashi, duka dan Allah yake fada. Duk dabi'a ce ta dan adam, tun dai zai roke ka dan ya san fitrar ka da imanin ka kai da Allah, to zai ce maka don Allah. Ko me laifi ne don Allah a bani, don Allah na tuba, dan aka zaka me laifi ne, shi ma me laifi sai ya ce don Allah. Shine tasa'aluna bihi, da shi kuke roƙon juna. Idan mutum ya zo ya ce dan babanka, sai ka ji ma kaman sai laifi ya maka, me ka babana kuma cikin magana. Amma ya ce don Allah, to nan ka san menene ya ba abun muhimmanci ne. Shine tasa'aluna bihi, da shi kuke roƙon juna. Wal arhama, wal arhama, in ka dauki wal arhama da nasaba a wata qira'a wal arhami ne ya zo da kisra. In ka dauki wal arhama a matsayin maf'ulin bihi, ya zama a ina zai zama atafin? Zai zama ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum, sai kuma wattaqullaha wal arhama, ku yi takawa zuwa ga Allah, sannan kuma ku kiyaye zumunci, ku tabbatar da ba ku ci amanan zumunci ba. Baffanka, kawunka, gwaggwanka, ummanka, ka zau mai zumunci ko a waya ko ka tuba a gaishe su, ko mai zumunci da aljihunka, dan abun azumi kai musu dan gishiri ko dan shuga ko dan wani abu, gashi 2,000, 2,500, 50,000, 100,000, a miliyan daya, gwargwadon arzikinka ka kyautata musu, ya shiga cikin al-arham din da ake so mu kiyaye, shine wal arhama. Wato wattaqullaha wal arhama, ku yi biyayya zuwa ga Allah, sannan ku kiyaye zumunta tsakaninku, kar ku bar zumunci ya lalace. Duk yadda naka ya ci amanar ka, naka ne. Shi yasa iyayenmu in suna mana faɗa suka ce ai naka, naka ne, naka, naka ne, duk yadda ya ci amanar ka, naka, naka ne. Wa innal ladhi baini wa baina bani abi wa baina bani ammi la mukhtalifun jiddan, fa in akalu lahmi wa fartu luhumahum wa in hadamu majdi banaitu lahum majda wa la ahmilu al-hikda al-qadima alayhim wa laysa ra'is al-qawm man yahmilu al-hikda. Wani mawaƙi yake cewa tsakaninsa da ƴan ubansa, wato ƴan uwa, ƴaƴan baffano, akwai saɓani mai yawa. Yace wa in akalu lahmi, in suka ci nama na,
suka mun batanci wa fartu luhumahum, ni kuma zan sai abinci na basu ci abinci don su yi lafiya, ni suna cutar da ni, ni kuma ina kyauta musu. Idan suka taba mutunci na, ni kuma zan kara mutuncin su. Yace wala ahmilul hikidal qadima alaihim, ba zan tsaya na yi gadon kiyayya da muka samu magabata sun yi a tarihi ba. Duk wanda ke gadon kiyayya da gaba da wani, to bai zama babban mutum. Ana girma ne da yake gaba ta baya, amma ba a girma da me, da gadon gaba. Kakanka yana gaba da kakan wane, saboda ƴan uba ne, kai ma sai ka gada, kai ka biye wannan. So ƴan uba zama da su ya fi wahala, tare da kuma a shari'a sun fi kowa kusanci da ɗa. Dangin uba sun fi haƙƙi a kan ɗa a kan dangin mai uwa, amma an fi samun tausayi da jinƙai da ƴan uwa daga dangin uwa. Ko ina haka yake, kusan kashi 99 cikin 100, amma dangin uba kuma ka'ida sun fi haƙƙi. To ka'ida dangin uba duk cutar da kai da suka yi, kar ka saka sharri da sharri. In kaga sun cutar da kai, to wata ni'ima Allah ya baka tafi su ba su da ita. To a ka'ida tun da kai ka haura saboda suke kallon ka, doka daga sauko kasa, ci gaba da zama a saman kana taimaka musu. Kar ka ce a ni sun mun, ni ma bari in rama. To kai ma ka zama karamin mutum. Sashi za Allah ta'ala ya ce wal arhama, ku kiyaye zumunci. Zumuncin nan a kiyaye shi. Duk yadda aka cutar da kai, ɗan uwanka suka cutar da kai, kada wannan ya sa ka yake zumunci. Bakwanninka, ‘ya’yansu, kawunanka, ‘ya’yansu, kar ka yanke zumunci. Duk cutarwa a manta ka ci gaba. Insha Allah ta'ala, an kaka ta Allah da zai ci gaba da ɗaukaka ta. Don haka Allah ya ce, inna Allah kana alaikum raqiba, lalle Allah ta'ala ya kasance a kanku raqiba. Mai menene? Mai kula ne da duk abin da kuke yi. Duk abin da muke a duniya, babu abu guda ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala baya kula da shi. Na'am.
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
وآتوا اليتامى أموالهم, ba wa marayu dukiyoyinsu. Sannan wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib, kar ku jirkita mai muni da mai kyawu. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, kar ku rika cin dukiyoyinsu zuwa ga dukiyoyinku. Innahu, lalle cin dukiyar maraya kana ya karance huban, zunubi ne kabiran mai girma. Wa'atu, kalmar wa'atu daga kalmar menene? Ata ne, ba ata ba ne, daga ata ne. Ata kuma daman a'ata ne bayarwa. In an ce ata shi ne a'ata ya bayar, in ka ce ata kuma ya zo. So daga ata ne. Ata kuma na yi wa mafulai ne guda biyu mai nasaba. Kaga wa atul yatama al-maful awwal, amwalahum al-maful thani. Haka wa atul yatama, ku ba wa marayu. Maraya a ka'ida shine wanda namiji ko mace da mahaifinsu ya rasu. A ka'ida rasuwar uba ke mai da mutum maraya. A dabbobi kuma rasuwar ne, rasuwar uwa ne magana mafi inganci. Don shi a tinkiya ragon da kuma shine sadadin haihuwan ma bai san ina ɗan nasa yake ba, don da bai kula da shi ba. To a dabbobi dama uwar ke ciyarwa da shayarwa. Ita take bashi mama ya sha, ita take kula da shi. Uban ya shiga duniya shin din ba babu ne da me? Wani ma bai san dansa bane. To shi sai ya zama a mutane kuma uba ne mai ba da masauki da kudin makaranta da abinci da magani da komai da tufafi. To sai zama ran da ka rasa baba, ka zama maraya. Dan uwarka mahaifiya ta yi mai girman haihuwarka. To yanzu kula da kai aikin babanka ne. Shi sai a mutane rasa uba shine maraici. Amma a dabbobi kuma rasa uwa shine me? Shi ne maraici. Zumtun zai ci gaba da maraici har zuwa balaga. Shi yasa hadisi ila yace la yutma illa la yutma ba'da al-islam, ko hadisin da ke cikin Abu Dawud, ko hadisi na 2873, babu maraici bayan an fara mafarki, wanda yake daga an balaga kenan. Amma anan sai aka ce wa atul yatama, ko ba marayu dukiyoyinsu. a ka'ida idan aka raba gado dukiyar maraya na hannunka ko kuma wani kyauta aka bashi baban sa saka ce ga wannan kyauta sai ka ajiye masa to akai ake magana ko gado sake wurin ka ko a kyauta da aka bashi yana karami aka ce ka ajiye masa duk yana iya yiwa Allah yace ku ba su dukiyoyin su amma sai yace a ba wa yaro menene dukiyarsa amma a gaba kadan sai yace wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha a cikin nisa'in aya ta 6 yace ku rika jarraba marayun nan har sai sun kai matakin aure wato matakin aure shine in sun balaga sai karka dan bashi kudin sa kadan in an baka ajiyan kudin maraya naira miliyan 5 misali karka dauka yana karami kace ga miliyan 5 maybe shikaran sa 10 dai bai da hankali kana bashi miliyan 5 sai tare abokanan sa sai su tafi wani shopping mall sai ya musu PS5 promo pro PS5 yace ko kowa ya dauka ya biya kaga bai da hankali shi sai Allah yace wala tu'tu sufa amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama ba a ba ku dan a lokacin bai da wayo ana ganin sa yaro ne wawa ne sai dai kana so ka jarraba shi koda ya kai 15 years 16 ya balaga sai ka dan gwada shi mikin bene sai ka dan bashi 100 ka dan masa nasiha a kai sai ka bashi 100 sai ka ga zai da ita bayan shi wata shi sai ka kira ka ce 100 dan baka mai kai da ita sai yazo yace maka ai da kaban 100 nan na je ne gaskiya na dan fara dan sayar recharge card ina sayarwa kuma yanzu kudin ya kai naira 250 ma sai ka ce a hankali ya fara karuwa sai ka dan kara mar kada ba za a bashi lokaci ne ba sai an yi jarraba shi ya dan koyi marketing kar a bashi dana ɗaya je barar to kadar da ka bashi 100 sai ka dawo bayan gwada shi da kace na kudin sai yace ai kai ta mun bari amma da mukan karbi kudin mun je mun ci shawara ne da abokai da dai sai kace har yanzu wannan wawa ba za a bashi ba so wa atul yatama ba ana nufin ku basu suna marayu ku bari sai sun yi wayo ake nufi an kira su anan da sunan yatama ne dan daman shi ne asalin sa wannan ke bayyana cewa ana duba asalin mutum a gaya masa muna cewa manzon Allah ai maraya ne me dalili dan asalin sa ya tashi a maraya ne so sai a duba asalin sai a jingina wa mutum maraice tare da cewa yanzu shi ba marayan bane amma tun da asalin maraya ne sai a ce wa nafa ai maraya ne wato asalin sa maraya ne don haka wa atul yatama amwalahum ku ba wa marayu dukiyoyin su amma da kadan 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 in sun kai gabar balaga har ran da zaka bashi da karshe sai ka kira shedu a zo a taro wane dan wane ya rasu an bar mun kaza a hannunsa bayan lokaci kaza wane ya masa kyautar 100 wane ya bashi 50 a sallah kaza wane ya bashi 10,000 ga yadda na tara dukiyar yanzu ta kai kaza sai a rubuta agreement da komai ka sa hannu wakilansa su sa hannu shedu su sa hannu ga dukiyarka da aka bani amana na baka kayan ka ina roƙon Allah ta'ala ya albarkace ta so dole sai an dan gwada shi an ga hankali ya kama shi saboda me saboda mafiya yawa muna da wani kuskure na cewa wai dukiyar gado bata albarka wannan magana kuskure ne dukiyar gado ta halatta na da albarka me yake matsalarta matsalar shine idan uba ya rasu ya san wahalan dukiyar da ya nema yana kula da ita magada in ba a nuna musu rayuwa ba daga an ba su za su je su watsar da ita saboda duk wanda bai san wahalan neman kuɗi ba in kashewa ya iya in ka bashi bai da tausayin kuɗin zai kashe ne to mafiya yawa ana ba wa magada dukiya ne ba a yi mentoring din su ba a nusar da su yaya rayuwa take ba ba a tarbiyyantar da su yadda ake neman kuɗi da juyawa ba kawai an raba gado wani ma niga ne shekaran sa 23 ko sai a bashi miliyan 17 kai niga dan wiwi ka bashi miliyan 17 ka ji za a bin kirki a ba ai ka baka san ba zai yi ba hankali bai ishe shi ba nigan da yake musu da mamarsa sai kira shi akwai fa nigan da uwar kuka take yana masa ba sai ce mata za mu fita mu je neman tsokana za a kashe mu mutu sai ta fashe da gugari sai fashe da dariya wai uwarsa yana sa ta tana kuka da cewa zai je ya mutu ita kuma tana tausayin sa to mutumin da ke sa uwa kuka da gangan dan me wai saboda ya san tana tausayin sa shi kuma baya tausayin ta ina zai ji tausayin kudin gado idan ka bashi bai da hankali ai murkushe su zai yi so da haka kudin gado na halal iya da albarka matsalar sa daya shine in ba a koya wa yara yadda ake juya kudi ba aka mika musu gado to za su lalata ta shi yasa wakilan su da guardians din su suka tsayawa a tabbatar da an nuna musu rayuwa gabanin su dauki dukiyar su mu yi hakuri ba za mu yi aya ta jin ba za mu tashi akan ta gobe insha Allah mun tsaya akan aya ta farko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam.